بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا قال الله سبحانه وتعالى ليبو قريشي ده إساك هدمو باين أن ونينكي وميس أوه domin ci gaba da karatunmu na littafin Ar-Rahiq al-Maftuh na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan safiya ta Lahadi a 4 ga watan Jumada al-Akhira a shekara ta 1437 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 13 ga watan 3 shekara ta 2016 na lissafin miladiya. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abinda muke karantawa, Allah ya bamu tawfiki cikin dukkan abinda zamu faɗi, Allah kuma ya amfane mu, ya amfani masu sauraro, Allah ya mana albarka baki ɗaya. Inda muka tsaya darasin ƙarshe da muka yi cikin bayanin da malam ya rubuta ne dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya gama lissafa mana ɗaya bayan ɗaya, kuma sai yake magana akan wata mas'ala da sau da yawa waɗanda ba musulmi ba sukan kawo ta dangane da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya aka yi ya zama har mata goma sha wani abu. To ya yi bayani dai akan wannan da dalilin da lamarin ya zama haka. To a cikin wannan din ne ba mu kare ba ko za mu tashi inda yake cewa wa idhan falam yakun linnabi sallallahu alaihi wasallam sabilun illa an yakhtara min an-nisa'i al-mukhtalifati al-a'mari wal-mawahibi ma yakfi li hadha al-gharad. Haka ne Allah, amma saboda zancen ya miƙe mu ɗan koma fiƙara ɗaya kafin wannan. Yana cewa wal mabadi'u allati kanat ususan li bina'il mujtama'il islami lam takun tasmahu lirrijali an yakhtalitu bin nisa', abubuwan da aka gina al'ummar musulmi, jama'ar musulmi a kai na ƙa'idoji da dokoki ba su ba da dama maza da mata su cakuɗa ba wajen ilmantarwa da karantarwa. Falam yakun yumkinu tafqifuhum mubasharatan, haka ne ku ma'al mura'ati li hadhihi al-mabadi, ba zai yiwu da maza da mata a tara su lokaci guda a wayar da kansu, shine tafqifi, a ilmantar da su. Wato larabci dai na addini shine a ce ta'limuhu, amma dai wannan larabcin zamani ne a ce tafqif, wato a ilmu, a wayar da kansu, a ilmantar da su. Duka dai ba matsala bane a ciki. Yace in dai har za a lura da wannan ka'idoji na gudun cakudin maza da mata, to ba zai yiwu a cikin natsuwa da kwanciyar hankali ka tara ga namiji a nan ga mace a nan su zauna haka ana ilmantarwa tare ba. Don haka daga cikin hikimomi da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala sanya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zama da adadi mai yawa, a cikinsu kuma akwai waɗanda Allah ya hore ma ƙwaƙwalwa ta riƙe karatu, domin ko da ba a samu ilmantar da al'umma tare da maza da mata a lokaci guda ba, matan nan ilimin da za su samu daga cikin gida za su samu ƙarfin da za su zo su ilmantar da al'ummar mata daga baya. To shi yasa sai Allah maɗauki ya sanya matan suka zama da adadi mai yawa da kuma wannan yanayi nasu na bambancin shekaru, shine abin da zai zo ya faɗa. Sai yake cewa ma'a anna masisal hajati, tare da cewa buƙata mai tsanani ila tafqifihinna, zuwa ga ilmantar da su ɗin, lam yakun ahwana wa aqalla min ar-rijal, buƙatar a ilmantar da mata bata zama ta gaza buƙatar a ilmantar da maza ba. Yadda ake ganin yana da muhimmanci a ilmantar da maza, to haka nan buƙatar a ilmantar da mata, bal wasu ma za su iya cewa kamar yadda ya faɗa bal kana ashadda wa aqwa mashi nan ya kawo yace kai zaka iya cewa ma buƙatar a ilmantar da mata tafi tsanani tafi ƙarfi fiye da buƙatar a ilmantar da maza domin ita mace idan ka ilmantar da ita ba mutum ɗaya ka ilmantar ba ka ilmantar da mutane da yawa saboda nauyin da Allah ya ɗora mata na tarbiyya da kulawa ga ƴaƴan da take haihuwa namiji bayan an haihu in matarsa ta haihu alaƙarsa da matar da ɗan bai wuce a ce ya kawo musu abin da za su ci ba kuma in ma ilmantarwa ce ɗaukan nauyinta yake ba shi ke koyarwa ba wanda ke ba da ilimi mubasharatan shi ne uwa uwa ta fi samun wannan daurin ashe kenan kaga idan aka ilmantar da mata to an ilmantar da al'umma kamar da dai malaman tarbiyya na san kun san abin da suke faɗi dangane da haka to sai ce wa idan to sai muka zo nan inda za mu tashi kenan sai ce to ko tun da haka ne falam yakun linnabi sallallahu alaihi wasallam sabilun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata hanya illa an yakhtara sai dai ya zabi minan nisa'i daga mata matan da suke al-mukhtalifati al-a'mari waɗanda shekarunsu sun bambanta wal-mawahibi da baiwar da Allah ya musu duk sun bambanta wata tana da baiwar hankali mai zurfi wata tana da baiwar ƙwaƙwalwa mai ƙarfi ta riƙe abubuwa to duk waɗannan baiwa da Allah ya basu daban-daban to Allah maɗauki ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata hanya illa ya zabi ma yakfi li hadha al-gharab matan da za su wadatar masa don cimma wannan buri su ne ko waɗannan mata da Allah maɗauki ya kore manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su fa yuzakkihinna sai ya zama shi din ya tsarkake su tsarkakewa yadda ya kamata wa yurabbihinna kuma ya tarbiyantar da su wa yu'allimuhunna ash-shara'i'a wal ahkam ya kuma ilmantar da su shari'o'in da Allah yake saukar masa da kuma hukunce-hukunce ai bai tsallake ba ko yau sannan sai yake cewa wa yufaqqihuhunna bi thaqafati al-islam ya wayar da kansu ya ilmantar da su thaqafa ta musulunci wato ilmantarwa da wayewa ta musulunci hatta yu'iddahunna har ne kintsa su shine yu'iddu daga a'adda yu'iddu i'dadan isa ya kintsa su su zama sun shiryu kuma yana daga cikin manyan abubuwa duk mutumin da yake da wata manufa a rayuwa to ya zama waɗanda yake tare da su ya ne musu wani kintsi da ko baya nan lamarinsa ba zai taɓalɓalce ba za su shiga ba da kintsawa domin duk mutumin da yake da mata da ƴaƴa to ya kamata a ce yana tarbiyyantar da matan nan ta yadda za su iya kula da ƴaƴansa ƴaƴan ma su ma suna girma ana ilmantar da su ta yadda za su iya kula da ƙannansu to wannan shi ne ake ce mai idadi a ƙa'ida ce babba mai muhimmanci ta malaman tarbiyya hatta yu'iddahunna li tarbiyati albadawiyyati walhadariyyati har ya zama cewa ya kintsa su matan nasa domin tarbiyyar mata na ƙauye da mata na birni su ne albadawiyyat matan ƙauye hadariyyat kuma 'yan birni wal ajaiz da jatimi tsofi min hunna daga cikinsu washabbati da kuma wato 'yan mata fayakfihinna sai ya zama cewa fayakfina mu'nata tablighi fi nisa'i sai ya zama su waɗannan mata sun wadatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahalar isar da manzanci cikin mata ma'ana shi ne fama da maza yana isar da manzanci a cikinsu da ilmantarwa su kuma matansa sai su ɗauki nauyin ilmantar da mata ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mata shi da su dole ya ilmantar da su ba tare da cewa an samu waɗannan irin halayen annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mata shi da kansa amma duk abin da ake bukata na yau da kullum ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake zama da maza a kofar gida a masallaci a wurin jihadi wurin da zai wata tafiya duk yana tare da maza yana ilmantar da su kuma a ce a lokaci guda yana tare da mata ma da irin wannan sura din ba kun ga ba zai yiwu to haka a ce akwai hikima Allah maɗauki ya tara masa mata da yawa wannan fa duk malamin yana bayyana mana hikimomin da suke cikin a ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna adadinsu yana da yawa wannan ita ce hikimar Allah ya sa su samu damar da inda bai iya ya tara mata shi da su ya ilmantar da su ba in wata ran yayi wata ran akwai abin da ba zai samu yi ba to su matan za su isa banda wannan kuma a cikin ilimi ba kowanne ne zai yi sauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isar da shi ta yadda ake so kuma a fahimce shi ba ga mata akwai abubuwa da sun shafi rayuwar mata alaƙar zaman namiji da mace a cikin gida alaƙar kwanciya abinda ya shafi jinin haila da wasu matsalolin da ya tarafa'u anha annabi sallallahu alaihi wasallam an yufassila at-tafsil alladhi yahtaju an-nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin kaga ya sako yana maganganu irin waɗanda za ka ji su kamar maganganu ne da ba a ji kunya ba ko akwai batsa a ciki wata rana wata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gida tana tambayar maganar jinin haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata bayani gurgudan yadda zai mata sai bata gane ba sai ta sake tambaye sa yanzu kaza zan yi kaza sai sake cewa sai Aisha tana jiwa sai ta zo ta ce sai ta jata sai ta ho sai ta fusge ta ta jata cikin gida tace kaza zaki sai kisa a gabanki sai ki kaza to yanzu kaga wannan ayyu annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo yana ce mata kisa tsumma a gabanki shi da matar da ba ta sa ba kun fahimci wannan to ashe kenan akwai bukatar a matansa a samu masu ilimi da za su iya isar da sako ta wannan hanya din wannan shi ne da misali to sannan yake cewa har yanzu ina ne yawa sai ce wa qad kana li ummahatil mu'minin su ummahatil mu'minin wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da fadlun kabir suna da falala babba fi naqli ahwalihi sallallahu alaihi wasallam wajen ciro mana da naqalto mana da ruwaito mana da hakaito mana halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almanziliya na cikin gida yadda yake alwala yadda yake shiga ban daki kaidojin kwanciya in ya kwanta me zai ce kwanciya saduwa da iyali me ake cewa wajen zikiri da kuma duk waɗannan irin abubuwa din da yadda sallar dare take kasancewa a gida yadda wato yake alaka da matansa ya tashe su su yi sallah duk waɗannan abubuwan idan matan ba su hakaito mana ba kun ga shi ba zai zo yana ta gaya mana ga yadda muke da mata ga yadda muke ba to sai yake cewa yawa linnasi ya su naƙalto wa mutane wannan abubuwa khususan man qalat hayatuha minhunna musamman waɗanda rayuwarsu ta yi tsawo daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka Aisha kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha fa innaha rawat kathiran min af'alihi wa aqwalihi mu ita ta rawaito da yawa daga cikin ayyukansa da maganganunsa Aisha radiyallahu ta'ala anha kasancewar kamar da kullum muke faɗa ta yi shekaru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sai da ta yi shekara 48 a duniya shekara kuwa ko takwas kai kana ilmantar da mutane wani abu shekaru ne da za su isar da sako to ballantana a ce shekara 48 shekara 48 kullum za a zo a ce mata ya ummul mu'minin me kika kiyaye dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waje kaza ta ce ya kasance yana kaza yana kaza yana kaza kana yadhkurullaha fi jami'i ahyanihi da makamantan irin waɗannan yana yin kaza yana kaza yana tafiya da wani da wani sun haɗu wuri kaza sun yi kaza kuma ku ga wata dama da suka samu kasancewar irin ɗabi'ar rayuwar gidan da ginin gidan ba gida ne irin mai faɗi ta yadda wannan mata tsakanin ɗakin ta da ɗakin ƴar uwarta tsakanin masallaci da ɗakin wannan ya kai metoci masu yawa ba galibi abinda ake a masallacin duk suna ji kaga sun samu fa'idar suna da ilimin cikin gida sannan suna da ilimin mai ake faɗi a masallaci a waje la'alla abinda zai tsere musu shine wani yanayi na jihadi lokacin da ake gumurzu ake yaƙi shi ko nan dama da wahala ka ji riwayar mace a ciki ko za ka ji dai misali ko waɗanda suke bin su wajen ba da magani ga marasa lafiya an samu waɗannan abubuwa ɗin amma tafasilin yadda aka gumurzu a fagen fama sai ka ji galibi maza ne suke ba da labarin sai idan ko ƴaƴansu ko wasu na kusa da su mazansu sun ba su labari daga baya haka dai duk wannan suna cikin hikimomi ba wai haka kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mata da yawa saboda sha'awa ba waɗannan abubuwan su ne dalilai da kuma hikimomin haka ɗin sai ce wa hunaka nikahul wahidu akwai wani aure guda ɗaya كان لنقض تقليد جاهلي متعصب اكون اوره غدا ديه daga cikin auratayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an yi shi ne asali domin warware wata al'ada ta gargajiya ta jahiliya muta'assil wadda ta kama ƙasa ta shiga cikin mutane an saba da ita tana da wahalar a rubu da ita to akwai wani auren da saboda a warware wannan irin al'adar a daina ta a ilmantar da mutane cewa daga yau an daina to saboda wannan abun ne aka yi wannan auren wani aure kafin mu karanta yawa auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Zainab binti Jahsh yau wannan auren an yi shi ne asali domin a warware maganar tabanni na mutum ya dauki dan da ba nasa ba ya kira shi dan sa kuma a dangana shi zuwa gare shi to shine abin da zai gaya mana yanzu ya dan dauki lokaci na ga ya dan dama wajen bayanin wannan na san ku ban ba kuma ta bade mun yi magana akan sa da tafsilin sa amma tunda ya kawo ba laifi mu sake bi yace wa kana in menene yace wa hiya qa'idatu tabanni wannan ita ce qa'idar riqal ya'a da adopting ya'a mutum ya dauki dan da ba nasa ba yace dan sa ne yace wa kana li annabi ne ko yau ahe wa kana lil mutabanni to haske ne ba isa na umba yo yace wa kana lil mutabanni shi mutumin da yake tabanni ma'ana ya riki dan da ba nasa ba inda al-arab a wurin wato su larabawa fil jahiliyyati a jahiliya jami'ul hurumati wal huquqi yana da dukkan alfarma da kuma haqqoqi allati kanat lil ibn al haqiqi lil mutabanna ne wa kana lil mutabanna ba lil mutabanni ba shi dan da aka yi adopting din sa aka dauke shi aka maida shi da bayan ba da bane ai kun sani wannan al'adar mun yi magana akan ta mutum ko yanzu ana yi mutum ya je gidan marayu ya dauko da ya zo da shi gidansa a kuma ya sa shi cikin ƴaƴansa kuma ba shi da ɗa ya dauke shi ne a matsayin ɗansa shi zai ilmantar da shi shi zai komai to da ana yin wannan zamanin jahiliya to amma su ba ma irin ne yanzu ba za a dauke shi ne yadda ɗa yake haka yake kuma sunansa haka za a rubuta wane ibnu wane wane dan wane to kaga wannan cikakken tabanni kenan to shi al-mutabanna dan da aka dauke shi da irin wannan hukuncin aka mai da shi da to yana da jami'u al-hurumati wal-huquqi duk wata alfarma da daraja ta da wanda aka haifa yake da ita to yana da ita haka da duk wani haƙi da dan da ka haifa yake da shi shi ma wannan yana da shi har gado da komai da komai yadda danka na cikin ka zai gaje ka haka shi ma dan tabanni zai gaje ka haka da duk abin yake to sai shi ya ce allati kanat lil ibn al haqiqi sawa'un bi sawa babu bambanci wa kanat qad ta'assalat tilka al qa'idatu fil qulub wannan qa'ida ta kama ƙasa sosai a cikin wato zukata bi haifu ta yadda lam yakun mahwuha sahlan ta yadda zai yi wato shafe ta ba zai yi da sauki ba lakin kanat tilka al qa'idatu sai dai kuma wannan qa'ida تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادئ التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات ومن قائدة تا وتتبني تاي كرنز تاسابا تاي معارضة وتتاسابا شديدة معنى ساباني مثلني سوسي للأسس غا منفوفي da matakai na asali da ginshikai allati qarraraha al-islamu wadanda musulunci ya tabbatar da su fin nikahi wajen aure wat talaqi da kuma wato saki wal mirathi da kuma wato gado idan aka ce wannan danka ne na cikin ka wannan kuma ba danka bane sai aka mai da haƙoƙin su guda kaga za a takuda nasaba ko cikin abubuwan da musulunci ya sa na ka'idoji dangane da aure wanda ba haramun bane sai a mai da shi haramun ko idan ka dauki da na tabanni to shi ma lokacin da ya aure yassa da ya haifa ta zama haramun akanka bayan ku asali tunda ba kai ka haife shi ba ba jini a tsakaninku da shi bai kamata a haramta ba ai mun kunci wannan tunda shari'ar musulunci ba ta zo da ka'idoji na ga waɗanda za a aura da waɗanda ba a aura ba bayan an lissafa matan da aka haramta namiji ya aure su حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي في وربائبكم ونسائكم منين وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم سيسي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفوا غفورا تقول أن بيان الله مؤلك يا كاوسو كما سننسي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم تندق تارسكي سننسي سيمي وأحل لكم ما وراء ذلكم تقول أن بيان الله أنهلت تامكم to dan taban ne yassa da zai haifa tana cikin waɗannan ko bata ciki kun ga bata cikin wanda aka haramta to idan aka ci gaba da taban ne ashe kenan waɗannan ka'idoji da musulunci ya tabbatar da su za a samu matsala domin taban nin ya saba ma wannan ka'idar ta cewa an haramta maka kaza kuma an halata maka duk wanda baya cikin abin da aka haramta kun gane wannan abu haka nan abin da ya shafi gado gado Allah madauki ya sa mana ka'ida wannan wane ne zai gaji wannan wane ne zai gaji wannan ƴaƴa na sulbi su aka faɗa cewa za su yi gado wanda yake ba danka bane ba zai zo gidanka ya gaje ka ba to ka je ka dauko dan wani ka ce danka ne wannan ya saba mu ka'ida ko bai saba ba ya saba ashe kenan akwai buƙatar a samu hanyar da za a hana wannan tabanni to kuma sai ya zama cewa wannan tabannin ya shiga zuciya mutane ba za su ji dadin su ba shi ba saboda an saba haka mutum ya samu dan wani sai ya zo ce na sai tunda ko abun ya saba haka an saba ya shiga zuci ya kama ƙasa sosai a cikin zuciya akwai buƙatar a bi wata hanya mai isar da sako mai ƙarfin da ba za ta yi ba za a iya manta ta ba sai aka ga Allah madauki sai ga bari ya dauko abun gaba ɗaya daga sama ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tabanni sai aka ce to a faro da shi ta yadda in mutum ya ga cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi watsi da wannan tabannin to dole kowa ma ya haƙura annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabannin zaid ibn harithah ya dauke shi a matsayin ɗansa kuma haka ake cewa zaid ibn muhammad sannan kuma ga ƴan gaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umayma ƴar gidan abdul muttalib ita tana hannun shi wannan bawan Allah shi zaid shine ya aure ta wanda ya halatta ai aure tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda Allah ya bada damar wannan maganar ta tabanni a ruguza ta kuma sannan a dauko Zainab ta dawo ba dan sha'awa ba kun fahimci wannan abun a saboda a bata wannan tabanni din domin idan har da danka ne to matarsa haramun ce wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum kun ga duk waɗannan abubuwan suna daga cikin sharaɗin ma da zaka gane cewa ai an sa wannan ka'idan ne ta rusa tabanni dan a nuna mana cewa abinda shari'a ta tabbatar din nan shi za a bi yana cikin hikimomin da dama Allah madauki sai ya faɗi wancan wa halailu abnaikum wancan halail ana nufin mata matan abnaikum ƴaƴanku kun ga anan din sai ce alladhina min aslabikum waɗanda suke daga tsatsanku suke dan tabanni daga tsatsan yake ba daga tsatsan yake ba ashe kenan akwai buƙatar a ce wannan abu a warware shi to ta yaya za a warware shi sai aka dauko ta daga sama aka go aka ce to tabannin nan na zaidu da ake ce masa dan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga yau a daina shi Allah madauki ya saukar da ayoyi cikin suratul ahzab ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah daga ranar aka sa doka kowa a kira shi da babansa a ce zaidu dan harisa ya tashi daga zaidu ibnu muhammad to la'alla in aka saukar da wannan ayar ma wani ba zai gamsu kawai wajen cewa to bari shi ma yayi tabanni ba sai aka dauko ni darasi mai shiga zuci sosai aka ce matar zaidun nan zainab wanda kuma yar gaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raba su da Zainab din da shi Zaidu a dauko ta kuma a aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da nauyi ko ba nauyi akwai kuma za a ce ya za a yi mutun ya auri matar dan sa sai aka ce to ai da ne amma ba na tsatso ba kuma dan aji kunyar da take cikin duk abin aka cire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga masa wa tukfi ma fi nafsika wallahu ahaqqu an takhsha kana tsoron mutane wa takshan nas kai ko kana tsoron mutane me za su ce mudan mutane za su ta surutu ya za a yi Muhammadu yazo ya auri matar dan sa Allah madauki ce masa kana tsoron mutane Allah ya fi cancanta ka tsora ka tsorata ka rubu da mutane sai aka dauko matar kai zaka ce to ya za a yi a tara mutane a zo a ce za a yi daurin aure ko Allah ya ce duk ba bukata ba a tara mutane ba ba daurin aure ba gayyatar kowa ba goro ba komai ba sadaki Allah ya ce fa zawwajnaka mun aurar da kai ita shikenan kaga tun wannan auren Allah ne ya daura shi ma gaba daya ya hada shi babu wani wanda zai zo kuma ya ce ai an yi abun kunya a cikin wannan duk Allah madauki saboda ya kare mutuncin manzansa sallallahu alaihi wasallama sai yasa ya dauki nauyin shi ya daura auren ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya nema ba ba tare da an ganshi ma ya je ya aika wani abu ba a'a dan a fudda shi a tabbatar da cewa wannan abun asali an yi shi ne domin dama a hana wannan tabanni din kun fahimci wannan zancen asalin auren Zainab ashe an yi shi ne domin a hana wannan tabanni shi yasa yazo da wannan sura baya cikin auren da aka yi shi domin wata sha'awa domin ita ma a lokacin ba yarinya ce karama ba duk da mun karanta wannan abu an ba ku banta dole shine dai abin da yake so ya ambata mana domin mu ga girman muhimmancin yadda wannan aure yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda sababin wani abu ne na sha'awa ba sannan sai ce wakalat tilkal qa'idatu tajlibu kaseeran min al mafasidi ita wannan ka'ida ta tabanni tana jawo barna da yawa in an batta an ci gaba wal fawahishi da kuma al fasha allati ja al islamu limahwiha wanda musulunci yazo dan ya share su anil mujtama ya kauda su ya goge su daga cikin al umma wa qaddara allah alla ma duki ya qaddara an yakuna hadmu tilka al qa'idati cewa rusa wannan ka'ida ala yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya faru ne a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi dhatihi sharifati da kuma ذاتن سمي الفرما مي درجة لنا وكانت ابنة عمته زينب إرغو قوانسا ودسونا انت زينب بنت جعش تحت زيد بن حارثة تناك أركش زيد ابن حارثة ما أنا شيكي أولنت الذي كان يدعى زيد بن محمد واند أكي كيلا سزيد بن محمد سيكين بأن نيدا مكي زاقو غانبا سي أنسا يوني كالم بأنه سيسي ولم يكن بينهما توافق سيذا ما باسو شيري أنا بابو أولن بيدي ديتا با dama babu shi tsakanin su ma'ana dai ba soyayya sosai tsakanin Zaidu da kuma Zainab hatta amma Zaidun bi talaqiha har sai da Zaidun yayi kokarin yayi niyyar cewa zai sake ta wa fataha bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam har ya bude zancen ma yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fare masa magana wa qad arafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam imma bi isharati dhurufi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san haka ko saboda abinda halaye da zarafin da ake ciki yanayin da ake ciki yake ishara zuwa gare shi yau an samu matsala yau ta zo ta kawo kara gobe kaza da kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da haka wa imma bi ikhbari Allah azza wa jalla iyyahu ko kuma saboda cewa Allah madauki ya bashi labari anna cewa Zaidan shi Zaidu in tallaqaha in har ya sake ta fa sayu'maru huwa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi za a umarta an yi tazawwaja haya aure ta ba'dan qida'i iddati ha bayan qari iddatta wa kana zalika fi dhurufin harija wannan kuma abu ne mai kunci sosai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yanayi ne mai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya abu domin kamar da na ambata mana a ce wannan da danka ne ana kiransa danka kuma ga matarsa a ce kai kuma ka auri matar danka yanzu kai ka tuno abin nan a ce a kanka ne danka danka na cikinka misali yana da mata ashe kai kuma kana sha'awar matan nan ai wannan babban abin kunya ko ba haka bane to kun ga wa yafi kowa kunya a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ce ga dan da ake kira dan sa duk da shi ba dan sa ne na cikin sa ba yana da mata sannan a ce shi zai aure wannan mata dole ne yaji nauyin wannan abu to shine sai ce wa kana zalika fi dhurufin harija alharaj shine ayi kunci akwai kunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ta'allubil mushrikin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin cewa mushrikai sun hada kai sun hada karfi sun kai gauro sun kai mari shine wannan ta'allub ta'allub shine istima'i hadin baki dan a cutar da wani sun hada bakin su ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi kunga ana cikin wannan yanayi a makka a ce ga manzo a madina kai ga mushrikai sun damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai labari ya kai musu su kuma mushrikan nan ba laraba bane larabawa ne wannan al'adar ta tabanne sun zata kuma santa ba su suke yi mu to sai su ji an ce wannan mai sabon addini ko haka a yare irin nasu yadda su suke fadi to kun ga ma gashi bayan ya zo da sabon addini wai yau matar dan sa ma zai aura wannan abun suka ne ko ba abun suka ba kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji kunci sosai a zuciyarsa a ce wannan abu an zartar da shi to shine Allah madauki ya hana shi jin komai kuma ya zartar da abun saboda dai kawai a samu damar da za a hana wancan tabanni saboda sabanin da yayi ga ka'idoji na shari'a da suka gabata kamar da muke magana sai ce wa kana ya khafu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsoro idza waqa'a hadha az-zawaj cewa idan wannan aure ya auku bi'ayatul munafiqin wato campaign din da munafikai za su yi a kansa wal mushrikin da kuma mushrikai wal yahudi da yahudawa wanda duk a lokacin suna nan suna kewaye da madina sun san me ake yi in suka ji wannan labari kun ga za su yi bi'aya sosai bi'aya shine ai ta campaign ai ta bata suna da da'awa wa ma yuthirunahu da abinda za su wato zaburar da shi su haifar da shi su tono shi min al wasawisi na waswasi wal khurafati da kuma surutai tamfe diddahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama yakunu lahu min al-athar as-sayyi kuma wannan abun mun san zai haifar da wani sakamako mummuna fi nufusi du'afa al-muslimin azukatan muslimi masu raunin imani falamma fataha zaidun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da zaid yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi iradatihi talaqa zainab da cewa yana nufin ya saki zainab amarahu an yumsikaha wa la yutalliqaha shi yasa saboda tsoron wannan shi ya san idan har zaidu ya saki matar Allah madauki a irin yadda shi yake ji a jikinsa Allah zai umarce shi ya aure ta saboda a rarrashe ta domin me ya san yadda a musulunci maganar sadar da zumunci take da muhimmanci kuma ita yar gwaggwansa ce ga ta an sake ta ai kuwa akwai buƙatar a ce ko ba a umarce shi ba ya tattare ta ya aure ta to amma kuma gashi mata ce ta ɗansa na tabanni ba ɗansa na ciki ba a kun ga zai ji nauyin wannan abu to tunda ya san in an sake ta shi za a ce ya aure ta daga umarni daga Allah maɗaukaki lokacin da shi Zaidu ya zo ya ce shi ya rasulullah ni fa ina son in saki Zainab mun kasa daidaituwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fahimci wannan abin da zai biyo baya sai ya ce masa amsik alayka zawjak wani shine asalin wancan zance da ke karanta Qur'ani sai ya ce a rike matar ka rike ta karka sake ta shi ya san abin da yake nufi a zuciya to shine fi menene yake cewa wa zalika li alla taji alahu marhalatu hadha zawaji wannan kuwa dalilin haka shine domin kada matakin wannan aure ya zo masa fi tilka dhurufi sa'aba a wannan yanayi mai wahala na soke-soke da soki burutsu da mushrikai da munafikai da yahudawa za su riƙe masa in har ya aure matar ɗansa na tabanni walam yarda Allah min rasulihi hadha taraddud amma kuma Allah madaukaki bai yarda da wannan taraddudi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal khauf da kuma wannan tsoro da yake yi hatta atabahu alaihi har sai da ya ja hankalinsa a kansa ya nuna masa cewa da ba haka yi ba shi ma'anar atabahu kamar ya nuna masa dan itabi shine dan zargi haka da nuna cewa da ba haka akai ba karka damu bai kamata kai haka ba to shine wannan lamari har annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan daga Allah madauki yana cewa وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وإذ تقول كأتنا يا إلا تقول ككيشي وللذي أنعم الله عليه جوانا واند ألا يمس نئمة نئمة المسلمين دا با مسلمي با يزو مسلمتا يبرو إيا ينسى يزو وأنعمت عليه يزو حننك أمسعين باوا كيكما كيمس نئمة كإنك ينتدشي يزو ما ينتدشن باوا شيني وأنا وانا ألا يمس نئمة تمسلمين دا كما أولا wanda da shi asalin bawa ne aka yanta shi kuma aka aurar da shi yar gobban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan din ni'ima ce daga Allah wa an'amta alaihi kai kuma kai masa ni'imar cewa ka yanta shi da bawa ne mun fahimta wannan yayin da kake gaya masa kace masa amsik alayka zawjak riƙe matarka karka sake ta wattaqillaha ka ji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi a can a zuciyarka tukhfi kana boye mallahu mubdihi abinda Allah zai zo mai bayyana shi abinda kake boyewa menene Annabi sallallahu alaihi wasallam yake boyewa cewa zai zo za umarce shi ya aure Zainab kana boye wannan abun abinda kuma Allah zai zo ya bayyana domin Allah madauki baya jin kunyar kowa ko Allah baya jin kunyar kowa a ce zai ji nauyin wani saboda wani ba za a saukar da wata doka ba Allah baya jin wannan dan adam shi ke jin wannan kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kula da nasa ba wai zai ji kunyar yin abin da Allah ya halatta masa bane amma ku dubi halin da ake ciki ba a taba yin wannan abu ba shine na farko kuma abin nan ya kama zuciyar mutane sun yadda da shi ana yi cewa wani dan wani wani dan wani bayan ku ba dan sa bane sannan kuma ga munafikai a gari ga mushrikai a can gefe ga yahudawa a gefe kofa suke nema ta yadda za su soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su soki alqur'ani to ga dama ta samu ya aure ko zai zo yana sha'awar ya aure matar dan sa dama ce ta soke shi ko ba dama ba ce to kaga dole Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kunyar wannan abu ya ji nauyin wannan abu ya rika boye shi a zuciyarsa baya so shine Allah madauki ki ga masa kana boye abinda Allah zai bayyana shi wa takhshan nasa kuma kana tsoron mutane kana tsoron surutun su wallahu ahaqqu an takhshahu Allah ya kuce cancanta ka ji tsoro wa akhiran to a ƙarshe dai tallaqaha zaidu zaidu ibn harifata sai ya saki zainab wa tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aure ta yaushe ya aure ta fi ayami fardil hisar ala bani quraizata a cikin kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga wato takunkumi ko yake waye banu quraiza ya hana su fita akai musu talala din nan wani lokacin ai mun karanta a baya ko lokacin yakin yahudawa banu quraiza ba an zagaye su ba an hana su fita yauwa to a wannan lokacin ne akai wannan aure ku ga duk wata dama ce ko in ce lokaci ne mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yaki da yahudawa kuma yayi wannan abu ku ga za su samu abin surutu to duk da haka Allah mai yake ce masa ba ruwanka wa yake ba da mutunci ne wa yake tsare shi shi yasa yana daga cikin darasin da mutum zai dauka a irin wannan darasi na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake daidai ne akan shari'a yake to karka ji kunya mun fice wannan abu yawa in dai daidai ne kuma musamman akwai umarni akan sa wujuban aw istihbaban in wata al'ada ce kawai to da sauki amma ku duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa mai tashri'i ne yawa shine ke zuwa da shari'a duk abin da zai yi abin misali ne don haka dole ne ya zama cewa bai kamata a ce ga wata doka ta shari'a shi yana jin nauyin ya dora ta akan mutane ba domin in shi ya ji nauyi to ba za ta isa zuwa ga mutane ba kenan za a samu matsala wajen iblagin risala kun fahimci wannan zancen kaga ashe magana cewa a ji kunya ba ta so shi sai Allah madauki ya masa wannan magana din to a ƙarshe dai Zaid ibn Haritha ya sake ta a wannan kwanaki ba da an inqadat iddatuha bayan ta gama iddata wa kana Allahu qad awjaba alayhi hadha an-nikah kun ji Allah ya wajabta ma wannan auren ne akan sa wujuban wajibi aka dora masa ya aure yar gogonsa walam yatruk lahu khiyara Allah bai bar masa wani zabi wala majalan ko wata kafa da zai yi cewa ya fasa ba hatta tawallallahu har sai da ya zama kai Allah ne ma ya jibinci zalika nikaha bi nafsihi wannan auren da kansa ya kulu Allah madauke na cewa falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha yayin da zain ayashi zaidu ya biya bukatar sa da ita kuga wani lafazi na qur'ani yayin ko a faɗi lafazin talaqaha shi yayin da ya biya bukatar sa da ita ma'ana ya gama abin da zai da ita wato ya sake ta shikenan me ya faru zawwajnakaha sai muka aurar da kai ita dan me kun ga dalili ga ta'alili Allah mu dake faɗa likai la yakuna 'alal mu'minina harajun domin kada ya zama mu'minai tun daga wannan ranar har tashin alkiyama kada wani mu'mini ya samu wata damuwa ya samu wani kunci a zuciyarsa wajen fi azwaji adiyaihim wajen auren matan adiyaihim ƴaƴansu na tabanni sune adiya addaiyu shine dan tabanni wanda ba danka bane kai da awar danka ne shi ake nufi da da'iyu adiyau shine jam'in sa to matansu kar ku samu haraji daga wannan domin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya auri matar da'iyin sa to wane ne kuma zai ji nauyi ai magana nauyi ta kare shine ma'ana to kun ga ashe kenan wannan aure nassi ne na alqur'ani cewa sababin sa shine wannan abu ga ta'alilin an kawo da kai ta ta'alili mun san ku kai menene daya daga cikin harufa ne na nasba kuma na bayanin ta'alili na illa likaina yakuna ko alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim wannan shine idza qadaw minhunna watara idan wadannan adiyain wato ƴaƴan nasu na tabanni suka wato saki wadannan mata shine ma'anan qadaw minhunna watara وذلك ليهدم قاعده التبني wannan an yi shi ne domin Allah madauki ya ruguza wannan kaida da aka sani ko al'ada da aka sani ta daukar ƴaƴa da tabannin su fi'lan a aikace kama hadamaha qaulan kamar yadda Allah ya ruguza ta a wato da magana me ce ce da magana din ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah kunga wannan qaulan ud'uhum li'abaihim ku kira kowa da ubansa a ce wani dan wani anan ne aka samu tattaunawar malamai dangane da me hukuncin mutum matarsa ta rika amsa sunansa mun sa ku tattaunawa ta malamai akan waɗannan matsaloli zahirin alqur'ani bi halatta ba ko matar mutum a ce mata wance yar wani sai a faɗi sunan babanta kar a batta da sunan mijinta sai dai abinda malamai suke faɗa a wannan zamanin a inda mutane suka saba yin haka ake ɗauka to ko da an bar sunan to in za a faɗa da larabci a riƙa cewa bintu to sai a kawo sunan baban in kuwa an san cewa ba bintin ake nufi ba mijin ake nufi suka ce ba matsala bane kun fahimci abin mana in dama an riga an san wance da wane da aka haɗa sunan an haɗa ne sunan miji da mata to wannan ba a shiga ba dama a ce ibnu shine haramun kun gane zancen amma duk inda ba ibnun aka faɗa ba to ba a yi wancan laifin ba tunda ba da'awar wabin nan ubantaka aka yi ba an gane zancen yau sai sa wasu malamai suka cewa kar a tsananta wa mutane akan wannan abun tunda ba al'adar larabawa ne ba sa faɗar suna sai sun sa wannan ibnu to in dai an sa ibnu to kar a kawo wani sai sunan uba in aka ce bintu to ita ma sai sunan uba za a kawo in ku cewa akai wance wane kamar da muke faɗa a al'ada ko wane wance wane a makaranta ko a asibiti sai a ce wance wane wannan kuma sunan mijinta aka faɗa to in ba cewa akai bintu kuma a kawo mijinta ba to ba a yi haramun kun gane wannan tun yau domin sa suna sa bintu shine yasa aka auka da wannan tunda mutane ga abinda suka saba yi illa in mutane za su saba da fadin bintu wane din su kawo sunan uba to yafi dacewa da a bar shi haka ana fadin yadda Allah madaukaki ya fadi sabanin sa Allah kyauta to kuma sannan bayan wannan ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah sanna Allah mun yake ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum kun ga duk wannan doka ce ta baki ta kauli an ce ud'uhum li abaihim ku kira su da ubannin su ma'ana kenan kar a saki kiran mutum dan tabanni da wanda ba baban sa ba nabiyu Allah madauki nasu yace ma wa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu ba uban daya daga cikin ku bane kaga wannan an koyi wannan magana daya daga cikin ku ana nufin zaidu ba baban sa bane ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba baban zaidu bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baban nasa ƴaƴan ne wanda suka rige a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam sai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah ma'ana walakin kana rasulullah wa khataman nabiyyi amma ya kasance shi manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa wa kam min at-taqalidil muta'assilatil jaffati la yumkinu hadmuha aw ta'diluha li mujarradil qawli al'aduna wa ne ma'ana daywa al'adun da zaka samu a cikin mutane in aka ce ta maganar baki ne irin wannan al'adun da suka kama ƙasa suka kama zuciyar mutane akan sha wahala kafin a yage su daga mutane in dai ta maganar baki ne yanzu shekaru nawa ana ta wa'azi akan wasu abubuwan na al'ada a daina kaza a daina kaza a daina kaza an daina ba a daina ba to amma da aka sa abun ta hanyar aiki a aikace aka dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ya yi shi practically ga mata a ƙarƙashin ɗansa na tabanni Allah yana so ya haramta tabanni a ɗauko wannan matar ta ɗansa na tabanni a kawo a ce ya aure ta kaga wannan practical doka ce abu ne da za a gan shi a aikace ya wuce maganar labari ya fi shiga zuciya wajen ɗaukar doka shi yasa Allah madauki biyo shi ta wannan hanya din saɓani inda da baki kawai aka faɗa iya ayoyin aka saukar wasu za su samu wahalar su karɓa musamman ana zancen waɗanda ba musulmi ba fa yawwa wani ma wannan zai iya sa shi ya ma fasa karɓar musulunci shi ya za a yi abin da muka saba iyaye da kakanni kuma kaga wannan an zo a cikin wannan sabon addinin an ɗora mana shi cewa wai sai mun yi sai ce ya fasa ana samun wannan yanzu irin Balarabe kuma dama yana da irin wannan abun kamar yadda Bahaushe yake za ka iya cewa ma Bahaushe ya fi Balarabe ƙanƙamewa al'ada mutum ne mai ƙanƙamewa al'ada in ka samu Bahaushe ko ka ƙara da samun Balarabe shi ma yana da wahalar ya bar abin da ya saba ana samun sauƙi wani lokacin goma Hausawa gwargwadon ilimi amma in dai ba ilimi to da wahala ka ga Bahaushe ya bar al'adarsa yana da tsanani wajen makalkalewa al'adarsa duk abin da zaka faɗa kai wa'azinka ka ƙare ka faɗa karkace duk sai ka gama yace to mun ji mu dai muna nan akan abin da muka saba saboda tsabar taurin kai gashi maganar Allah ce Allah ne yace ayi manzon Allah ne yace ayi amma shi ba zai bar abin da ya saba iyaye da kakanni ba to wannan al'ada dama haka take da wahala a barta kowace ma shari'a shi yasa dama ake son ai wajen gyaran mutane a mai da hankali wajen gyara musu zuciya idan zuciya ta girmama Allah ta girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga cewa duk abin da aka ce mata wannan Allah ne yace ai sai kaga girman Allah za a kalla a ce kai ko me nake yi na hakura na koma abin da Allah yake so amma in mutum bai san girman Allah ba to ba wata doka da zaka kawo masa haka kawai iya maganar wannan dokar zaka ga masa ba zai karba ba cikin sauki Allah ya hore mana jawuwa zuwa ga dokar Allah da dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai yake cewa bal labudda min muqaranati fi'l sahibi da'wati wannan irin abu dole ne sai an samu muqarana an gwama fadin maganar bakin a gwama ta da fi'l aikin sahibi da'wati shi mai da'awa din yanzu ko mai wa'azi ne in kullun da baki yake cewa koyi kaza koyi kaza shi kuma baya yi saƙon yana isa sosai ba zai isa ba amma idan yana cewa a yi aikin alheri kuma ana ganinsa yana aikin alheri yana hana mummuna kuma shi ma baya aikata wannan mummuna to duk mutane sai su gamsu cewa wannan mutumin da gaske yake sai a ɗauka a yi amma idan zai hana abu kaza kuma sai a zo ma a taru a yi da shi kuma sannan ya ce a riƙa yin abu kaza na alheri kuma baya yi to wannan saƙon baya isa kan mutane ballantana has su canza wani abu na halayensu sannan sai yake cewa wa yattabi dhalika bima sadara min almuslimin fi umratil hudaybiyah dan ka kara fahimtar wannan sai malami ya kawo mana shi wannan abu zai kara bayyana idan muka lura da abin da ya auku a umarar hudaybiya ma'ana sulhun hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga madina zuwa makka da shi da sahabbai mutum 1400 zan aje ayi umara me ya faru kana hunaka ulaiikal muslimun can waɗannan musulmi a lokacin alladina ra'ahum urwa ibn mas'ud al-thaqafi waɗannan musulmi waɗanda urwa ibn mas'ud al-thaqafi wane ne wannan mutum waye urwa inda kuna rike abu da muka karanta a baya na eh yawan cinci bangaren mushrikai a karan farko ba a ƙarshe ba ba shi aka yarjejeniyar da shi ba wanda aka yarjejeniyar da shi sunansa Suhail ibn Amr amma kafin Suhail ibn Amr ya zo Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi shi ya fara zuwa da ya zo ai bayan ya musulunta ne yake bada wannan labari shi ne har ya zo yake kokarin taba gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta ba mun kuma manta ba ko wajen rarrashi daga cikin alamar rarrashi a gun larabawa in kana so ka rarrashi dattijo shine ka kama gemun ka rika shafawa ana cewa ayi hakuri ayi hakuri ka yafe sai a kama gemun sa ana shafawa to shine sai yazo zai yi wannan har al-Mughira ibn Shu'ba yana tsaye akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ce kul ka sake taba gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda lokacin bai musulunta ba to wannan abun da ya gani na yadda musulmi suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya fade shi daga baya yace tunda yake yace ya je wurin sarakuna an tura shi na kasashe daban-daban ya ga shugabannin kabilu yace bai taba ganin dan adam din da mutanansa suke girmama shi ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haka yake har zuwa yau din tunda aka yi duniya ba a taba samun dan adam din da mutane suke son sa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wane ne bai samu soyayya a gun dan adam ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake son sa ake kuma girmama shi shi yasa su kan wani ma daga cikin kafirai ko munafikai ba zai taba shi ba duk wani suka da za a ce annabin ku yayi kaza annabi duk zaka ga lokaci kadan ne duk an mantar da mutane har a cikin kafirai yanzu waɗanda suke ta yin waɗannan abubuwa da suke kwanakin nan a wannan 'yan shekaru na su kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi cartoon dinsa ayi menene daga an yi 'yan wannan watannin ya wuce shikenan sai ga har kafiran sun manta zancen haka ne ko ba ka ba ba za ka sake din kuma ana ma zancen ba saboda Allah ne yake kare shi shi yasa mu aka umarce mu in irin wannan abun ya faru to ba bi za mu mai ta zanga-zanga muna kone-konen garinmu ba domin shirme ne ka zo kana kona garinku saboda wani a can America ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma nan wanda za ka kona ai dukiyar garinku za ka kona ba America ka kona waɗannan abubuwan dama shi yasa bai zo mana a daidai ba abinda za ku yi a yi rubuce-rubuce a ilmantar da mutane halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna musu naqibin abinda suke tsammani wato kishiyar abin da suke tsammani cewa shi mai tashin hankali ne shi mai kashe mutane ne shi ba shi da tausayi da sauransu sai a kawo irin tausayin da yawa al'umma to shine shi Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi yake fadin wannan to shine nan malami yake so ya maimaita mana sai ce kana hunaka ulaiikal muslimuna alladhina ra'ahum Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi la yaqa'u min an-nabi sallallahu alaihi wasallam naqamatu kai koda kaki kaki ba zai fito ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa fi yadi ahadihim sai face kaga suna kokowa wannan ya karbe wannan ya karbe ya lashe lashewa sosai ko a shashafa a jiki irin yadda zaka shafa man shafawa a jikinka haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaki za su yi wannan abu shi urwa ya ga wannan da idansa shine yake bada wannan labari daga baya wa ra'ahum yatabadaruna ila wudu'ihi kuma ya gansu suna gaggawa zuwa ga ruwan alwalarsa shine wudu'i ba wudu'i ba suna gaggawa ila wudu'ihi zuwa ga ruwan alwalarsa da ya rige hatta kadu ya tatiluna alai har kamar su fada akan sa na'am sai ce haka ne kana ulaika waɗannan dai masu irin waɗannan alladhina tasabaqu ila albay'ati sune ne suka gaggawa zuwa ga bai'a alal mauti cewa za su je su mutu akan rayuwar Uthman da aka ce an kashe shi a cikin Makka ba su suka zo suka yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba au ala adamil firar ko akan cewa ba za su gudu ba wajen yaki tahta shajarati a karkashin bishiya suke mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walladina kana fihim wadanda a cikin su akwai mithlu abubakar wa umar irin su Abu Bakar da Umar. To amma lamma amara annabi sallallahu alaihi wasallam ulaika sahabata, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci waɗannan sahabbai almutafanin fi dhatihi, waɗanda suke sun miƙa rayuwar su ma za su iya kashe kansu ko za su iya bada rayuwar su a kashe su, fihi ma'ana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun gane shine fi dhatihi. Ba'da aqdi sulhi, bayan an kulla wannan sulhu da aka yarjejeniya da Suhail bin Amr, me akai? An yaqumu fayanharu hadiyahu, da ya umarce su kowa ya tashi ya kama abun hadayarsa ya yanka, illa kumi ne a soke. Lam yaqum limtithali amrihi ahadu, sai suka zauna gum suka yi shuru suka kasa tashi. Me yasa ya faɗi wannan zance? Ai kun san wannan kissar, yayin da aka yi wannan sulhu sun zo da jin cewa sun zo za su yi umara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne kuma akan gaskiya, sai ga mushrikai sun ce a'a ba fa bane ba. Kuma akan yarjejeniyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi cewa ba bane ba, sai suka ji zafi. Ai kun tunda dai abin da ya faru shi ba mun karanta ana. To wannan abun shi yasa dama in kana so kai adalci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka kawo su yaƙin irin wannan yadda wannan malam Allah ya kawo. Yace ku duba halin waɗannan mutane, ga irin yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga irin yadda har za su kai ga su rasa rayuwar su saboda shi. In yace musu su yi abu yanzu nan za su yi, amma ran da aka yi wannan saboda damuwar da suka samu saboda tsabar kishin addini da suke da shi, da yace kowa ya je umara ta tsaya anan gida za mu koma, ba umara ba za a shiga maka ba, kuka suka kama yi, yau kuma ya za mu karbi wannan kaskanci? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda yau waɗannan mushrikai da suke mu muke son mu samu damar da za mu kwantara musu mu ba su haushi mu rama abin da suka yi mana a baya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa yau shi kenan ai haƙuri. Ka tuna irin wannan abin yakan faru lokaci lokaci a rayuwar mutane, ko ai muku wani abu na zafi marar daɗi, wasu waɗanda ba ku ba su cuce ku, kuma shugabannin ku su zo su da Allah mu yi haƙuri, ai ana samun wannan damuwar. Sai ka ji kana cewa mu haka kullum a zo a ce mu yi haƙuri, mu yaushe za mu rama ne? To irin wannan halin ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su yanka dabbobinsu su yi na harɗinsu, suka saurara ba su yi ba, duk kowa hankalinsa a tashe. Me ya faru? Gashi nan duk da na san mun karanta wannan a baya, yace hatta akhadahu alqalq wal itrab, har ya samu damuwa a zuci da kuma dai duk abubuwan suka sakwarko sai masa bai ji dadin yadda abubuwa suka faru ba. Walakin lamma asharat alaihi ummu salamata, yayin da ummu salama ta bashi wata shawara, me ce shi shawara? An yaquma ila hadihi fayanhar, tace kaga abin ni shawara da zan baka, kun ga dadin mace mai hankali, dadin mace mai ilimi. Sai ummu salama ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ni abin da nake gani tunda ka ce su yi, kowa ya zauna yana kuka sun yi shuru suna jin nauyin su zo su fasa wannan umara ta su bayan sun taho da izza, abinda za ka yi ka kama naka raquman da kanka ka je ka fara soke su, kai ka yanka taka hadayar, in suna gani kana yi a aikace to za ka ga me zai faru. Ya tashi kuwa, kun ga wani zai ce to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan din ba, sai da ummu salama ta gaya masa. Ana magana ne ai ta dan adamtaka nan, ba maganar ilimin gaibi ake ba, dama bai san gaibi ba, kuma baya cikin abubuwan da Allah madaukaki ya gaya masa cewa in kai kaza za su yi kaza. Ana samun waɗannan din lokaci lokaci, amma Allah ya sanya wannan abun shi ma dan ya zama mana wani darasi, cewa matarka tana baka shawara, cewa mata abokiyar shawara ce, ba kawai baiwa bace ka zo ka aje dan kai ta dirkarta, a'a mata mai baka shawara ce, abokiyar zama ce, kuma mai baka shawarar me ya kamata ka aikata har lokaci ya isa. To sai ta bashi shawara, wala yukallim ahadan, kada kuma ya magana da kowa, fa fa'ala, sai ya aikata haka din. Yana yin haka tabadara sahabatu ila ittiba'ihi fi fi'lihi, take a lokacin kawai ba wata magana ba, ai wani wa'azi ba, bai sake ce musu uffan ba, yana zuwa yana yanka dabbobin nan, ya fara yankawa ko sirkita abun fa ba na wasa bane, magana ta kare kawai, kowa sai ya tashi. Kun ga wannan abun dama shi sa mai shi'a da zai zo sai ya ɗauko wannan wurin sai ya ce to kun ga ma gashi nan suna sabawa annabi, tsabar rashin hankali ne da kuma kawai neman laifi ga mutumin da yake ka rasa abin da zaka kama shi da shi ne laifi. ta ce to ai gashi nan yace su yi ma sun ki sai da akai kaza sai aka to amma dai ai bai kuma sake wani abu na zargi akan su ba a lokacin kuma da suka ga ya aikata din damuwa ce da kishin addini yasa dama suka yi wancan din kuka suka kuma dama akan sa suke yi ba akan wani ba zai sai akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karbi irin wannan kaskanci daga hannun mushrikai damuwa ce ta hana su yi ba kiyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma soyayya su saba masa ba daga baya yana aikatawa sai suka tashi dukkanin su su ma suka aikata suka yanka nasu kowa ya je mika wato kansa akai masa aski lokacin fa da ake musu askin ma wasu saboda bacin rai mai askin yana yin yanayin wani aski har yanke shi saboda damuwa in zai umaran nan ba za mu yi ta ba shikenan yanzu damar da muke so mu yi umara waɗannan mutanen da suke gasa mana azaba yau mu zo su gan mu cewa muna nan da ƙarfin mu kusan shi mutum mai kishi da irin wannan tunanin yake to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a lamarin ba haka bane tunda mun dauki yarjejeniya tsakanin mu da su zamu zauna lafiya to ayi hakuri sai baɗi kuma sai wannan abun ya zama Allah ma a cikin alqur'ani ya kira shi fathan qariba ya kira shi fathan mubinan kai inna fatahna alayka fathan mubin inna fatahna laka fathan mubin wannan fathi ne babba da kuma ba da ƙarfi da cin nasara da Allah madauki biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu samu inda zamu tsaya sai ce tabadar sahabatu ila tibaihi fi fi'lihi fatasabaqu ila nahri juzurihim suka yi ta gaggawa wajen yanka da kuma soke dabbobin su wato raƙuman su wa bi hadhal hadisi da wannan abu da ya auku yattadhihu jaliyan zai bayyana gare ka uru ma huwa alfarqu baina athari ko atharai alqawli wal fi'li lihadmi qa'idatin rasikha wannan zai nuna maka menene bambanci tsakanin tasirin fi'li da kuma magana wajen ruguza wata ka'ida ko wata al'ada da ta dawwama ta tabbata a ƙasa duk abin da ake so a yi maganin sa to a aikace yafi ƙarfi fiye da a baki wannan duka zan yi ƙarfafa mana wannan maganar ne da maganar rusa ta banni maganar baki bata wadatar ba sai da aka yi a aikace kamar yadda ga abin da ya faru a sulhu hudaybiya ya kawo wannan sulhu hudaybiya ne dan ya bamu misali akan cewa abubuwa a aikace sun fi ƙarfin magani fiye da a baki a yi maganin su Allah sa an fahimci abu to Allah mu duki muke roko ya ƙara mana fahimtar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa ya bamu ikon koyi da wannan rayuwa mai tsarki rayuwa mai albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar daidai wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka